الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. yanzu da muke magana safiyar ranar talata ce da ke daidai da 5 ga watan Ramadan, hijira na da shekara 1433, daidai da 24 ga watan Julai shekara ta 2012. Wannan shi ne kasar na 97 daga cikin jerin zuwar karatu kan littafin fiqhu sira, wallafa Professor Zaid Abdul Karim Zaid, Allah madaukakin sarki ya saka mishi da alkhairi. Idan jama'a ba su manta ba, muna karatu dangane da fiqhu sira min rusulil madina ila nihayati ghazwi bani quraiza, wato tarihin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama, da kuma darussan da ke cikin wannan tarihi tun daga sanda annabi ya iso madina sallallahu alaihi wasallam har zuwa ƙarshen yakin da annabi ya yi bani quraiza. Mun ji cewa da ya iso wa madina ya ba da muhimmancin abubuwa guda uku. Abu na farko shi ne gina masallaci, abu na biyu shi ne samar da kyakkyawar alaƙa da kuma ingantaccen zumunci da dangantaka tsakanin musulmin muhajirai da ansarawa, abu na uku shi ne yin alƙawarin zaman lafiya da kuma yarjejeniya ta samar da tsari ingantacce tsakanin musulmi da kuma yahudawa, waɗanda su ne annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yi hasashe akan cewa kasantuwar zaman shi da su a madina akwai barazana. Don haka sai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya marmarai ƙulla dangantaka ta zaman lafiya da su. Waɗannan yahudawa su ne bani Qaynuqa da bani Nadir da kuma bani Quraiza. Sai dai abin takaici shi ne yahudawa nan gaba ɗayansu sun saɓa waɗannan alƙawuran da aka yi da su. Mun ji cewa su dai bani Qaynuqa, bayan da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya yaƙi kafiran Makka Qurayshawa, ya yi galaba a kansu a yaƙin Badar, to sai hassada ta taso a cikin zukatan yahudawan bani Qurayza, wato mutumin nan yanzu ƙara ƙarfi yake kenan, har gashi mutanen da suka kore shi daga garinsu Makka ya koma ya yi nasara a kansu. To sai suka fara ɗaukar matakai na cin mutunci iri-iri, waɗanda daga cikin ire-iren waɗannan cin mutunci har suna fitowa ƙarara suna gaya wa annabi baƙaƙen maganganu sallallahu alaihi wa alihi wasallam, suna jefawa annabi ƙalubale cewa in ya ga ya iya waƙar dangin shi Qurayshawa, to ya san cewa fa ba zai iya da su ainihin yahudawa ba. To sai dai kai co wannan barazana ta su duk kurari ne na fatar baki. Sai suka koma kuma zuwa ga Tsogala, a inda muka ji cewa a tarihi an samu wani da yahudi da ya ƙoƙarin buɗe fuskar wata mata a kasuwarsu ta bani Qaynuqa. Matan nan taƙi ya koma ya lallaɓa ta, bayanta ya ƙulle hancin ainihin wato zaminta da wuyan rigarta, tana miƙewa tsaye tsirokinta ya bayyana, sai ta kwarmato. Wani musulmi ashe yana ganin abin da ya faru sai ya kashe wannan da yahudi, yahudawa suka tashi suka kashe wannan musulmi. Daga ƙarshe aka faɗa wanda aka kashe-kashe tsakanin ainihin musulmi da yahudawa na bani Qaynuqa. Wannan ba komai ba ne sai bayyana ƙiyayya a bayyane da kuma ainihin tawar da tarzoma bayan zaman lafiya wanda ake a cikin garin Madina, sannan kuma da ƙoƙarin cin zarafin ainihin musulmi ta hanyar bayyanar da tsiraicin matansu. Ana nan a wannan hali sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ga cewa to waɗannan mutane tunda sun ɗauke zaman lafiyan da ake da shi, to bari a ainihin afka musu. Amma sai ya je ya tsare garinsu, ya je ya tsare su suka galabauta, sai suka ainihin fito domin neman sulhu. A lokacin ne Abdullahi ibn Ubayy ibn Salul, wanda shi yana da dangantaka da su ta ainihin yarjejeniyar cewa shi aminansu ne su ma aminan shi ne, ya fahimci cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama zai iya fatawa ya kashe mutanen nan. Don haka sai marmaza ya fara roƙon manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, karshe dai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace to ya kyale su a cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wa sallama akwai wani sahabi mai suna Ubadah ibn Samit shi ɗaya daga cikin ainihin wato kabilar Banu Auf ɗan Khazraj ne wanda suna da alaka kyakkyawa ta aminci tsakanin su waɗannan ƙabilu na Ausawa wato Khazrajawa da ainihin wannan ainihin ƙabila ta Banu Qurayza haƙiƙa tafsirin mamane da rami da la'asar za mu tashi akan asalin irin wannan alaka ce wadda Allah maɗaukacin sarki ya zargi Yahudawa da nuna ainihin tufka da warwara a cikinta wato ƙabilun Aus da ƙabilun Khazraj sai suka je suka yi dangantaka wasu suka yi dangantaka da ainihin ƙabilun Banu Qurayza wasu kuma suka yi da ainihin Banu Nadir to in yaƙi ya zo tsakanin ainihin Aus da Khazraj sai Banu Qaynuqa su taimaka wa waɗanda suke goyon baya Banu Nadir sai su taimaka wa waɗanda suke goyon baya ƙarshe har a samu Yahudi ya kashe ɗan uwan shi Yahudi ya ɗaure ɗan uwan shi a garin ya je taimaka wa wani wanda suke da amana da shi to amma kuma daga baya sai su koma suna fansar junansu sai Allah yake cewa to fansar juna da kuke yi kuna taimakawa junanku ne wajen bin dokar Allah don Allah maɗaukakin sarki ya shar'anta idan an kama da Yahudi to Yahuda su je su ainihin karɓo shi su fanso shi to amma kuma Allah maɗaukakin sarki ya haramta wa Yahudawa su yaƙi junansu kuma Allah ya haramta wa Yahudawa su ainihin wato fitar da juna daga gidaje sai Allah ya nuna wajihin tufka da warwara a nan za mu zo kan wannan a tafsiri insha Allah ta'ala na ga za mu taso daga inda mala ya ɗauko mas'ala Ubadah ibn Samit a inda yake cewa amma Ubadah ibn Samit radiyallahu anhu wa kana ahadu bani Auf ibn al-Khazraj shi dai Ubadah ibn Samit Allah ya ƙara mishi yarda ya kasance ɗaya daga cikin ainihin wato bani Auf ɗan Khazraj lahum min al-hilf mithlu alladhi lahum min hilf ibn abi ibn ubay su waɗannan khazrajawa larabawa suna da ainihin wato yarjejeniya ta amintaka tsakanin su da ainihin waɗannan yahudawa na banu Qurayza kamar yadda shi ma ibnu salul yake da irin wannan dangantaka da su wato ina son ku natsu da kyau ku fahimci wannan gaɓar domin za ta taimaka maka wajen gane ayar da za mu zo mu fassara a yanzu wadda sababin haka ne ta sauka wato Balarabe idan ka karanta tarihinsu a cikin adab za ka ga cewa a rayuwar Balarabe tun da yake yana zama ne tsakanin abu biyu ko ɗayan abu biyu ko dai ana yaƙar shi ko kuma yana yaƙar wani wato ko dai yana cikin shirin zai je yaƙi wani ya kai wani hari ko kuma yana zaman ɓarɓarcewa akwai yiwuwar wani ya kawo mai hari haka rayuwar Larabawa take a jahiliya imma yana shirin kai hari imma ana shirin kai mishi hari to wannan irin rayuwa da suka samu kansu a ciki sai ta tursasa musu sai su koma gefe guda sai su samu wasu ƙabilu da mutanen wasu garuruka sai su yarjejeniya da su cewa in kun ji an afko mana to ku kawo mana gudunmawa sannan mu ma idan za mu kai hari to za mu neme ku ku raka mu mu ma in muka ji an afko muku to za mu ainihin kawo muku gudunmawa idan muka ji za ku kai hari mu ma za mu je mu taya ku to Larabawa suna da ire-iren wannan dangantaka wannan dangantakar da suke da ita da aka zo ƙabilun Aus da Khazraj ba sa shiri da juna tare da cewa asalin su Larabawa ne tushen su ɗaya gari ɗaya suke shine Madina amma ba sa shiri da juna sun wuce shekara ɗari a tarihin su suna ainihin yaƙar juna ana nan a wannan hali sai kowace ƙabila daga cikin juɗin nan sai ta je kuma sai ta ƙulla dangantaka ta taimakon juna tsakaninta da waɗancan ƙabilu guda biyu misali Aus suka ƙulla da Khazraj Aus suka ƙulla da Bani Qurayza na Khazraj Khazraj suka ƙulla da Bani Qurayza Aus kuma suka ƙulla da ainihin khazrajawa suka kulla da Banu Qainuqa, su kuma ainihin Ausawa suka kulla da Banu Quraiza. To abinda wannan karatun yake ce mana shi ne, shi wannan mutum Ubayy ibn Salul yana da dangantaka amintaka tsakanin shi da Banu Qainuqa. Da yaga Annabi zai hallaka su sai ya tashi ya roki Annabi, sai Annabi ya kyale shi. To abinda wannan gabar tarihin take nuna mana, ga wani sahabi Ubadah ibn Samit, shi ma kabilar shi ta Khazrajawa tana da alƙawari na dangantaka aminci da waɗannan Yahudawa, amma shi sai bai yi irin abin da wancan munafikin yayi ba. Yayin da munafikin yake roƙo Annabi a kyale su, shi ko sai ya ce ya zare hannun shi daga cikin wannan dangantaka, Annabi ya musu duk abin da ya ga dama. Shine abin da karatun yake cewa, fa khala'ahum ila rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama, sai ya zare hannun shi daga gare su, ma'ana yanzu ya sarrafa da su, ya ainihin bayar da su ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, wa tabarra'a minhum, kuma yace ba shi ba su, yi baran-baran tsakanin shi da su. To fasihi wa fi Abdullah ibn Ubayy ibn Salul nazalat al-ayat, game da shi wannan mutum, cewa shi Ubadah ibn Samit da kuma Abdullah ibn Ubayy ibn Salul, waɗannan ayoyi suka sauka da Allah yake, ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidhu al-yahuda wan nasara awliya, ya ku mu'minai kar ku ɗauki Yahudawa da Kiristoci a matsayin aminai, a matsayin mutanen da ba su zama aminan ku na rufin asiri. To yanzu wannan aya abinda ake so ka duba shi ne ba wani sababin saukarta ba. Me yasa ta sauka? Ka ji dalili. Amma a'a, saƙon da take ɗauke da shi ya shafi kowane musulmi. Yanzu saƙon ba yana kan Abdullahi ɗan Ubayy ɗan Salul ba ne, ko kuma a kan Ubadah ɗan Samit. Kowaye kai in dai musulmi ne, ka ji Allah yana ce maka kar ka ɗauki Yahudawa da Kiristoci a matsayin aminai, waɗanda za ku ƙulla amintaka. To ina son ku kiyaye, akwai bambanci tsakanin amintaka da kuma mu'amala, don kar ka fahimci tufka da warwara. Mu'amala za ta iya haɗa ka da shi a ofis, mu'amalar maƙwabtaka za ta iya haɗa ka da shi, mu'amalar kasuwanci za ta iya haɗa ka da shi, harkar tafiya za ta iya haɗa ka da shi, neman ilimi zai iya haɗa ku, wani aiki zai iya haɗa ku. Amma abinda ake nufi mai shi ne ka ɗauke shi a matsayin amini, wanda yake za ka rinka faɗa mishi sirrinka na rayuwarka da na iyalanka da na addininka da na gudanarwarka. Allah Maɗaukakin Sarki yana ce maka, in dai ba Yahudi ne ko Kirista, ashir kar ka sake ka ɗauke shi a matsayin amini. Domin kuwa ba'duhum awliya'u ba'd, sashinsu aminan sashi ne. A lokacin da kake ganin wannan Kiristan ko da Yahudi ka amince da shi, wancan kuma baka amince da shi ba, wannan da ka amince da shi ka bi ka kwashe sirrinka ka gaya mishi ko, to Allah yana ce maka su isu kuma aminan juna ne. Shi wancan da ka amince da shi zai kwashe sirrin shi zai gaya wancan da baka amince da ɗin ba. Ko kun fahimta jama'a? Don haka sashinsu suna da aminci da sashi, sashinsu sun yadda da sashi, sun yadda da junansu gaba ɗaya. Kai kuma ka ɗauki wani a matsayin maƙiyi, ka ɗauki wani kuma a matsayin amini, sai Allah yake nuna maka baka yi ba. Don haka gaba ɗayansu ka ɗauke su a matsayin waɗanda suke ba za ka amintu da su ba. Don in ka suke ka amintu da ɗaya, to sirrin amincinka zai tafi zuwa sauran waɗanda ma kake ganin maƙiyanka. Wannan gargaɗi ne Allah Maɗaukakin Sarki yake mana, yana daga cikin mas'alar da ita ma za mu tattauna ta a inda ya zan ɗauko mana muhtasar na tafsirin al-Imam Ibn Kathir, wanda Sheikh Ahmad Shakir ya yi wasu maganganu dangane da irin halin da duniya ta samu kanta a yau. Za mu tattauna insha Allah ta'ala a wurin tafsiri. Abin da Allah yake cewa, wa man yatawallahum minkum, wanda duk ya jibince su, wanda duk ya maida su aminai, yana kwashe sirrin shi yana gaya musu, fa innahu minhum, to ya waye gari ya zama daga cikinsu. To wannan zama daga cikinsu me yake nufi? Zama daga cikinsu yana nufin kawo ridda, wallahi ta'ala a'lam ba haka Allah yake nufi ba kasantuwar ka dauki sirrin ka kaga musu ka wayi gari ka lalace irin su ka ga mutum mara alqibla mara manufa mara sanin mutuncin addini sai Allah yake cewa inna Allah la yahdi al-qawma adh-dhalimin lallai duk wanda ya irin wannan kasassaba to ya zama azzalimi kuma Allah madaukakin sarki ba zai shiryar da shi ya dora shi ga abin da yake zai zama mafita ga rayuwa alherin shi ta duniya da lahira ba wannan ayoyi kamar yadda ka ji su ainihin wato sun sauka ne a cikin suratul maida an gani wannan aya ita ce aya ta 51 Allah madaukakin sarki ya taimaka to lokacin da wannan aya ta sauka wa amara bihimun nabiy sallallahu alaihi wa alihi sallama an yujlu anil madina sai manzo Allah ya bada umarnin cewa a kore su daga madina gashi a kusa ma ne yace a duba sahihul bukhari ainihin wato lamba ta 428 haythu zakara anna ar-rasul sallallahu alaihi wa alihi sallama ajla yahud al-madina a inda imam al-bukhari ya ambaci cewa manzon Allah ya kore yahudawan madina kullu baki ɗayan su banu qainuqa tun daga banu qainuqa wa huwa ra'tu abdullah ibn salam sune jama'a da abdullah ibn salam ya kulla aminci da su wa yahud ibn harisa da kuma ainihin yahud dan harisa wa kullu yahud al-madina da duk wa kullu yahud al-madina da duk yahudawan madina manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kaf ya kore su zamu dawo mu sake tattauna wannan tarihi insha Allah ta'ala to shikenan yanzu tunda annabi sallallahu alaihi wa sallama ba ga abin da yayin kore shi ne yasa a halaka waɗannan yahudawa amma abdullah ya roke shi to annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yana mutunta duk wanda ya danganta zuwa gare shi koda ba mutumin arziki bane inda haka babban menene manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama zai yi wa wannan munafiki alfarma sai dan kadai ya danganta ga annabi sallallahu alaihi wa sallama ma'ana kafantuwar yana tare da musulmi waɗanda ba musulmi ba suna kallon shi dai a matsayin musulmi magarikin da kullun da shi ake sallah da shi ake kaza da shi ake kaza amma a cikin musulunci kuma munafiki ne to yau ya zo ya roƙi arziki sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya mishi wannan arzikin to arzikin da aka yi mishi shine an sassauta musu daga hukuncin kisa zuwa ga hukuncin kora sai aka kore su ala anna lahum ma aqallatul ibla akan cewa za su dauki abin da raƙumi zai iya dauka ne kadai min al-amti ana daga cikin kayayyakin amfani wal amwal da kuma dukiyoyi lam halaqa amma banda makami yani sila wato banda takubba banda makamar su fa ajlahum ila sham sai manzon Allah ya kora su ya kada su zuwa ainihin kasar sham jama'a kun ji yadda al'amarin banu qainuqa ya kare kenan an fahimta zamu dawo kan wannan matsala musamman akwai wata tambaya da ainihin wasu suka rubuto a jiya insha Allah ta'ala wadda yake bayan mun gama karatun wannan gaba insha Allah zan yi kokarin tattauna ta amsa ta samiyan na biyu banin nadir banin nadir su kabilan banin nadir rasala quraishin yahuda quraishawa suka rubuta takadda zuwa ga yahudawa wa haddadathum bil harb kuma quraishawa suka ainihin razana yahudawa da cewa za su yake su in lam yuqatilu muhammadan sallallahu alaihi wa sallam in har su yahuda ba su yaki annabi muhammad ba to su quraishawa za su yake su falamma balagha kitabuhum alyahud yayin da wannan wasiqa ta quraishawa ta kai ga yahudawa ajma'at banu an-nadir sai su waɗannan kabilu na banu an-nadir suka kira taro alal ghadri akan cewa to za su kira annabi taro sai su yaudare shi daga nan sai su hallaka shi فارسل الى النبي صلى الله عليه واله وسلم سيفك ايتاوا النبي cewa yazo an ikhruj ilayna fi 30 min ashabika suka ce ka fito ka zo wurin mu zamu taro da kai ka debo mutum 30 daga cikin jama'ar ka sanan ma ja'u qariban min al-makan da annabi ya dibo waɗannan sahabbai suka taho mutum 30 da suka kusa zuwa wurin taron iqtarahu sai su yahudawan suka kawo bukata suka bukaci an yakhruja fi 30 min ashabihi annabi ya aje 27 daga cikin sahabban يجيبوا بداءكو ويخرج إليه ثلاثة من علمائهم سوكوا معلمي بداءكو دقاتكم معلمان سزاسة فتو النبي ده صحبه بداءكو سوكوا ده معلمي بداءكو وقد أخفى هؤلاء اليهود السلاح wadannan yahudawa duk sai suka bi suka dubbunne makamai suka kwakwoye makamai kewaye inda annabi zai iso shi da wadannan mutum uku kun ga yadda suke makirci ku dubi makircin farko kwaso mutum 30 ka tare da su kaga ba a baka natsuwar cewa kana tare da mutum 30 amma ana jin ya kusa da wurin sai aka ce ya tsaya a nan sai aka ce to ya kwashi mutum uku ya yo gaba da su su wadannan 27 su tsaya a nan baya to a can inda za a yi wannan taro sai suka je suka kewaye wurin da makamai ne za su yi da makaman lil fatki bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam don su hallaka manzon Allah su yi kace kace da shi lakin imra'atun minhum akhbarat ibn akhiha min almuslimina sai dai ikon Allah sai aka samu wata mata daga cikin su kabilar yahudawa na banin nadir tana da wani dan uwa musulmi sai ta mallaka ta je ta gaya wa dan uwan nata musulmi cewa ga abinda mutanen nan nawa suka shirya za su muku fa fa asra'a ila rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallama wa akhbarahu sai shi wannan sahabi da ɗan uwan shi da yahudiya ta gaya mai sai marmaza je gaya wa annabi faraja ar rasul sallallahu alaihi wa sallam sai manzon Allah ya dawo falamma kana al ghad da kashe gari tai حاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم سيمن زن الله جي كيو يغرنسو بسوجو جي وقاتلهم يو يكيسو حتى نزلوا على الجلاء حرسو ما سكتيتو سن يبدا سنش أمانا سن ساق يرجيجين يا بأكي دن هكا سن يبدا أقوليسو وعلى أن لهم ما أقلت الإبلة سو ما سن يبدا كيو كأي غاسو فتدى بغرن amma babu abin da za su dauka sai abin da raƙumi zai dauka illa halaqa ya'ni silah haka ba za su dauki takobi ba fa anzala Allah subhanahu wa ta'ala surat al-hashr amanni Allah madaukakin sarki ya saukar da ainihin wato surat al-hashr fa ajlahu manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama sai ya kore su فخرجوا الى خيبر سو suka fita zuwa garin Khaybar da mutum Zariya na yi muku bayanin yadda Khaybar take idan anan Zariya kake tsakanin Madina da Khaybar kamar daga nan Zariya ne zuwa a ce ainihin Tashayyari ko daga nan Zariya misali zuwa kanar Farakai don haka kaga sun fita daga Madina amma har yanzu dai suna cikin yankin Madina sai suka je sai suka zauna a Khaybar wa minhum man sara ila Sham wasu su kuma sai suka wuce ainihin zuwa ƙasar Sham kun ji hali na farko da ya kai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kore su wa sababu sani li ijla'ihim malaman tarihi suka ce a wata riwayar kuma dalili na biyu da yasa aka ce annabi ya kore su أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذهب إليهم يستعين بهم في دية القتيلين اللذين قتلهما عمرو بن أمية الضمري من قال الله يجي زونا بسوني أي تعوه أكون مسمتا نبدا بي ومن دعينهم أكا كشي مسو وأي كشي وانا ونسو جنيرا جتسو جيجي من قال الله من سونا عمرو بن أمية الضمري shi tuna jahiliya da ma soja ne don musulun ta sai zama cikin sojojin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to an yi alƙawari da banin nabiyyin na zaman lafiya wannan sahabi sai je kashe musu mutane guda biyu da kuskure bai san cikin su bane to sai suka ce to a zo a yi zaman sulhu kuma annabi shine wanda zai shugabancin wannan zaman sulhu ta bangaren musulmi للجوار الذي كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أقض لهما سبو دائرن زمن تكيوا بورجيجي من زمن ناسي أبا النبي يقول لا توبا غائي واجي وسنية دكسا دكسكول أخي وما النبي يزو قال لسي سكتي نعم يا أبا القاسم معينك سي سكتي نعم يا كيبا أبا القاسم كزو غامتي مكيكا أذونا أورن تارنن أي الجيجينيا ثم دخلوا da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya zo zauna a wurin taro sai suka tare suka ce da Allah ai musu uzuri suna zuwa da Allah sun dan yi mantuwa akwai wasu manya a cikin gida bari su je su sa su su fito wurin taro ga babban bako ya zo wa ta'amaru fima bainahu sai suka hada kai a tsakanin su shine constituency kenan ma'ana sai suka hada kansu ala an yurqu alayhi sakhratan min fawq aljidar akan cewa yanzu su bayan da yazo ya zauna suka yi mishi shimfida sai suka watse ina zuwa da Allah bari je a kirawa ne bari mu je a fito da wani kafin wani lokaci sai zama annabi ne kadai a wurin sai suka shiga cikin gida da nufin za su jego wani dutse daga saman katanga ya zo ya bugi annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fa ata rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam al-khabaru min as-sama' sai jibril ya zo da labari ga annabi da labari daga sama bima arada al-qawl akan abin da waɗannan miyagun mutane suke nufin su faqama sai manzon Allah ya miƙe wa kharaja raji'an ila al-madina sai ya yi hin koma madina wa amara rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallama litahayyu' li harbihim manzon Allah ya bada uzurni ga sahabbai cewa a shirya dan aje a yake su wa sayri ilaihim kuma a kimtsa ay marmaza ayyin a tafi gare su fatahassabu sai suka je ainihin wato suka samu ainihin garin su kamar gari yadda garin zaru yake kage yana kewaye da garu to sai suka je gaba dawan su duk inda suke da na bayan gari da ko ina sai suka je sai suka shiga cikin wannan hisnin nasu wannan cikin garin garin nasu suka kukkulle kofofi fa amara bi qat'in nakhili wa tahriq sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace to duk abu a sassare da binan su da dinai na daga cikin abubuwan da suka kewaye garin sun sanya da dinai suna da manya-manyan da dinai waɗanda suka kewaye garin gonakin da dinai waɗanda suka kewaye garin suna fata an gano sannan ga ganuwar gari sannan ga kofofi ainihin a garin suna fata mun gano abu na farko sai annabi ya ce duk abu a babbatse waɗannan da dinai nasu sannan a cinna wa gonakin nasu wuta to wannan kamar yadda za mu zo tafsirin surat al-hashr yanzu insha Allah ka ji ba da jimawa ba babban abin takaici ne wanda zai iya sanya wa bayahudi hawan jini domin bayahudi da gonar dabino to kamar da fulatani ne da saniya da fulatani ko sai da saniya ya ba wa iya tsayawa a yanka ta a gaban shi ban san ko ka san wannan ba sai jante sai zazzabi ina fata an gano wannan saboda haka da yahudu ya ga ana cinna wa gonar dabino wuta to sai hankalinsu ya tashi to sai annabi ya ce duk a babbatse dabinan nasu sannan a cinna musu wuta wa zakara ibnu ishaq babban malamin tarihi al-imam ibnu ishaq ya faɗi cewa annahu hasarahu manzon Allah ya tsare garin nasu sittan layalin kwanaki shida wa kana nasun min al-munafiqina ba'su ilayhim an isbutu wa tamannu sai wasu daga cikin munafikai waɗanda suke cikin tawagar annabi sallallahu alaihi wasallama sai suka sadada suka gaya musu cewa ya ku yahuda wannan ku tabbata akan yahudancin ku kar ku ba addinin ku sannan wa tamanna kar ku yadda kuma ayi wani sulhu da ku muna tare da ku fa in qutiltum qatalna ma'akum in har za a yake ku za mu taya ku yakin waɗannan munafikai ne fa suna cikin tawagar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama suke sadadawa suna aikawa da waɗannan yahudawa waɗannan bayanai fatarar da su don haka waɗannan yahudawa sai suka yi saurari a cikin gidajensu suka tsaya suka ƙi fitowa a yi sulhu saboda ga wasu su waɗanda suke ganin musulmi ne sun ce su yi zamansu su kwantar da hankalinsu in annabi zai yaƙe su su za su watse daga tawagar annabi za su zo su goyi bayansu don haka sai suka yi zamansu to amma me ya faru fa qadhafa Allahu fi qulubihim ar-ru'b sai Allah ya jefa tsoro barazana a cikin zukatansu falam yansuruhum kuma waɗancan munafikai ba su taimaka musu ba fa sa'alu an yujlu sai su ma fa su'ilu ko in fa sa'alu an yujlu sai ainihin wato annabi ya ce musu da su bar garin an ardihim wato su bar ƙasarsu ala anna lahum ma hamalat al-ibla akan cewa kadai za su iya fita ne da abin da raƙumi zai iya ɗauka fasulihu ala zalika akan yarjejeniya da su akan haka wa bi zalika to da wannan abin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yayi wa banu nadir qadallahu ala hadhihi al-fi'a min al-yahud Allah ya kawo ƙarshen waɗannan ɓangare na Yahudawa su ne Banu Nadir. Kaga kenan akwai tarihin guda biyu. Duk waɗannan tarihi guda biyu malaman tarihi sun kawo shi. Na farko dai kaga asalin abin da ya faru shine yaudara suka aiko da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama cewa yazo suna da ainihin wani zama da za su yi da shi, suka ɓoye makamai Allah ya tona asirinsu. Daga nan ne Annabi ya musu wannan kora. Riwaya ta biyu kuma aka ce Amr ibn Umayya al-Zamri ya kashe musu mutane guda biyu da kuskure suka nemi Annabi ya zo zaman sulhu. Daga nan Allah ya tona asirinsu cewa za su hallaka Annabi ne. Dalili ɗaya daga cikin waɗannan dai ya ja Annabi ya musu ijlali. Yanzu idan ka fahimci wannan, dama an ce maka Yahudawa nan a Madina da Annabi yarjejeniya da su kashi uku ne. Akwai Banu Qaynuqa. Banu Qaynuqa ka ji an kore su, an watsa su, wasu sun yi Sham, wasu kuma sun yi Khaybara. Sai waɗannan Banu Nadir. Banu Qaynuqa an kora su zuwa ƙasar Sham. Su kuma Banu Nadir wasu su Khaybara, wasu su ma suka wuce Sham. Saura nau'i na uku kashi na uku daga cikin Yahudawa su ne Banu Qurayza. Sai malam ya ce amma Yahudu Banu Qurayza su kuwa Yahudawan Banu Qurayza. Fa sa'ati alhadithu anhum insha Allah ta'ala. Su kuma bayani zai zo, tarihi zai zo game da su in Allah ya so, ba'd alhadith an ghazwat alahzab. Bayan an kawo tarihin yakin Ahzab, lirtibat ghazwat alahzab bi ghazwat Banu Qurayza. Saboda akwai alaka tsakanin yakin Ahzab da yakar Banu Qurayza. To kun ga iya abin da malam ya kawo a nan kenan. Amma bari in dan marmaza in ba mu takaitaccen abin don fikirar ta hadu gaba daya. Gaskiyar mamari ina Abubakar yake ne, ina littafin da na sa ya kawo mini. Ta ban gan su ba, na ce ta teburin karatu na ce da a Allah ya kiyaye shi kenan ba shi daga. Gaskiyar lamari abin da ya faru jama'a, waɗannan Yahudawa su an rabu da su akan ba su yi wani laifi ba su waɗannan kashi na uku. Sai da kafiran duniya suka je suka yi hilf, suka haɗa kai akan cewa a zo a yaƙi mutumin nan, don in ba a yaƙi mutumin nan ba to akwai barazana wadda kowa yake fuskanta game da shi. Don haka duk kafiran duniya suka yadda, da Kiristoci da Yahudawa da masu bautar wuta da masu bautar taurari da kowa suka amintu. To in kun fahimci yadda wannan tarihin yake, yanzu babu sauran wani da Yahudi a Madina sai Banu Qurayza. Su ne al'amari bai bayyana musu zuwa lokacin cewa sun saba alkawari ba. Su kadai suka rage a cikin Madina. An zo an kewaye garin Madina za a yaƙi Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. A bisa yarjejeniyar farko da aka yi da Banu Qurayza, me ya kamata yanzu su yi? Su zo su haɗu da Annabi su yaƙi waɗannan mutanen duniya da suka zo. A'a, sai da su haka ba. Amma yarjejeniyar dama ta nuna cewa duk ɗan Madina, to Madina tashi ce ko shi musulmi ne ko shi da Yahudi ne, in wani abu ya afko mata za a haɗu a ture. To a lokacin ne sai Banu Qurayza sai suka zane jikin, sai suka je sai suka haɗa kai da sauran kafiran duniya. Da suka haɗa kai da waɗannan kafiran duniya, da Allah maɗaukakin sarki ya tashi cikin ikon shi, sai ya warga da waɗannan kafirai. Guguwa ce Allah maɗaukakin sarki ya aiko musu, guguwa. Sai suka watse, sai suka tsoraci cewa ko guguwa ce irin ta Adawa da Samudawa, don a cikinsu akwai Yahudawa da Kiristoci waɗanda sun karanta littafan Annabawa, sun ji tarihin yadda Allah ya hallaka wasu mutane Adawa da Samudawa. Na haka sai suka gaya wa sauran kafirai a gudu, don mutumin nan dama an san gaskiya yake, amma dai ana son a yaƙe shi ne. To kun ga iskan nan irin ta ce Allah yake turo wa waɗanda ke faɗa da Annabawa dama, don haka kowa ya gudu. Na haka sai suka gudu. To kun ji taimakon Allah da Allah maɗaukakin sarki wa Annabi. Shi yasa a cikin suratul Ahzab a wannan wuri sai Allah yake cewa fa kafallahu almu'minina alqital. Sai Allah ya hutar da musulmi, musulmi ba su yaƙi ba ko kwaɗa. Waɗannan kafirai sai suka watse. To yanzu waɗannan kafirai sun watse, yanzu da mun kurauda ina za su tafi Madina za su dawo don anguwa ce guda suke da ita a Madina to yanzu za su dawo Madina in suka dawo Madina za su fara tunanin abin da ya faru ga Banu Qaynuqa'a da Banu Nadir zai same su haka da suka zo sai suka taru a cikin ainihin su ma isinin su sai suka taru a cikin yankin anguwarsu suka yi tsumo-tsumo sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam na dawowa daga yaƙi sai ya ce wa sahabbai mala'ika Jibril ya ce mishi ko har kun aje kayan yaƙi ne to mu mala'iku ba mu aje ba sai annabi ya ce wa mala'ika Jibril ina za a yi sai ya ce Banu Qurayza sai manzon Allah ya ce duk wanda ya yarda da Allah da ranar lahira kar ya sake sallar la'asar sai a anguwar Banu Qurayza aka tashi a guje aka tafi sai aka kewaye wannan anguwa da aka kewaye su kwana da kwanaki aka hana su shiga aka hana su fita abinci ya kare rayuwa ta kunci sai wani daga cikinsu sai ya lallabo sai ya samu wani dan uwan shi da ya musulunta sai ya ce mishi kai eh wannan irin tarewa da wannan mutumi na koyi mana me yake nufi ne sai shi wancan sai mai haka da wuya da hannun shi wato yanka yanka ku za a yi shi wannan ya faɗa haka ne a iya tunanin shi kuma Allah ya tabbatar da gaskiyar tunanin shi da aka zo aka ritsa su sai annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya tara su wuri guda sai ya ce to yanzu za mu muku hukunci da hukuncin Allah a kanku akwai ɗan uwansu wanda ɗan anguwar ne da Yahude ne irin su ya musulunta sai aka ce aje a ɗauko shi bai da lafiya yana kwance a masallaci aka zo aka ɗauko shi da aka ɗauko shi aka zo da shi kan raƙumi har annabi yake cewa kumu ila sayyidikum ku tashi ai mai gidanku ne ku tashi ku sauke shi daga kan raƙumi Yahuda suka tashi suka sauke suka yi mishi shimfiɗa sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce ka gan su nan ƴan uwanka ne amma ka san cin amanar da suka yi mana Allah a saman bakwai ya faɗa min cewa duk abin da ka hukunta game da su ya wadda don haka me ka gani da warsu imma a kyale su imma a kore su imma a hallaka su duk abin da kai fatara a kansu Allah ya yarda sai ce manzon Allah ni abin da nake gani waɗannan mutane a dubi haɓa ta duk wanda yake namiji ne in aka ga gashi ya tsoro mishi to dalili ne akan ya balaga a kwantar da shi a ranka shi idan kuwa aka gan shi cewa yaro ne bai da gemu to a aje shi ya zama bawan musulmi haka matansu haka dukiyarsu yanzu Allah ya ce kawo hukunci da hukuncin Allah a saman bakwai sai aka sa mazan gaba ɗaya sai suka yi layi sahabin da yazo yana bada labarin wannan hadisin shi kan shi yace Allah ya so shi an daga haɓa shi lokacin bai balaga ba ba gashi ko ɗaya aka fitar da shi kaji yadda ya kuru shine kai yana bada labari saboda haka aka kwantar da su aka yanka su gaba ɗaya aka yanka su gaba ɗayansu sai ainihin aka tara matansu da 'ya'yan sai suka zama bayin musulmi kun ji ƙarshen Banu Qurayza kenan to wannan tarihin yana da babi na musamman wanda malam zai kulla mishi da ya kamata ya kawo shi a nan amma sai malam ya dubi alaƙar kashe Banu Qurayza da waƙin Ahzab to kun ji alaƙar to in Allah ya kai mu za a je a tattauna a wannan wuri insha Allah ta'ala a nan bari in ƙoƙarin amsa tambayar da nace jiya wani ya rubuto cewa me ce ce alaƙar waɗannan Yahudawan da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kura da Yahudawan ƙasar Ingila da Germany na fara amsa wannan tambayar tun karatuttuka da suka gabata wato asali su Yahudawa jama'a gaskiya ne sun tsiro daga ƙasar Filistin domin nan ne inda maƙar nan ne mazaunar annabi Ishaq a nan ne ya haifi annabi Yaqub annabi Yaqub shi ne ya haifi waɗannan ƴaƴa waɗanda daga cikinsu ne Yahudawa suka fito don haka asalin ƙasar su Filistin ce gaskiya ne babu shakka akan haka to amma sai suka fusatar da Allah sai Allah maɗaukakin sarki ya tsine musu albarka da ya tsine musu albarka sai ya musu baki ya ce har duniya ta tashi ba za su samu wurin zama ba za su rinƙa yawo cikin ƙasƙanci da wulaƙanci sai tsawon hali biyu in sun shiga ko dai su samu wani ya rufa musu asiri ko kuma su dawo su yi imani da Allah Allah ya kwantar musu da hankali ma'anar wannan abin shine Yahudu ba zai sake samun kasa ya zauna lafiya ba in dai shi zai kafa ta sai dai wani ya kafa mishi ita shi ya zo ya zauna wani ya rike mishi in ba haka ba sai dai dawo wa musulunta a 1950s wajen 53 zuwa 54 bayan duk da aka gama yakin Hitler da bala'o'i da Yahudawa suka shiga na'am shi Hitler wani bajamushe ne wanda shi kuma ya jarabtu da ainihin son kashe Yahudawa domin ya karanta tarihi ne sai ga cewa tun da duniya take Yahudawa ba su taɓa barinta ta zauna lafiya ba sai ce to in Allah ya so shi ko yana son duniya ta zauna lafiya don haka mataki kaɗai da ya rage shi ne duk inda Yahuda yake a kashe shi ko tsoho ko yaro ko mai ciki ko a gaban asibiti ko ina Yahuda yake ya ce kawai a kashe Yahuda kawai wannan ita ce fatawar Hitler don haka Hitler ya tayar musu yaƙi wannan yaƙi da ya tayar musu shi ya sa sai suka watsu suka yi ko ina a duniya suka fantsama suka shiga ko ina a duniya sun ainihin fantsama sun zo sun haɗu da ainihin mutanen ƙasar Habasha a nan Afirka a nan Najeriya sun fantsama sun zo sun haɗu da inyamurai Yahudawa sun haɗu da inyamurai a cikin tarihi sun zo sun haɗu da su sakamakon wannan fantsama da Yahudawa suka yi wadda tuntuni da Allah ya tsine musu ba su da gari haka kuma Allah maɗaukakin sarki ya sa suka rayu tun wancan zamani na Annabi sallallahu alaihi wasallama ba su da wani gari sai dai su je su zauna a jikin wasu sai dai wasu su rufa musu asiri Yahudawa suka samu kansu a irin wannan hali don haka ba za ka iya cewa takamaimai gari kaza gaba ɗayansu kaza ba ne ƙasar Ingila dama tana nan tun kafin waɗannan al'amura su faru mana akwai mazaunanta a wurin amma faruwar wannan abubuwa da Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya musu suka fantsama waɗannan Yahudawa sun tafi sun je sun haɗu da turawan Ingila to a nan ne sai suka yi ƙarfi sai ya zama mulki ya koma hannunsu suka yi ƙarfi a ainihin Germany sai ya zama mulki ya koma hannunsu don haka za ka same shi ba Yahudu ne amma turanci yake kamar yadda a nan Madina Yahudawa ne amma larabci suke za ka same su a Habasha Yahudawa ne amma yaren mutanen Habasha suke buzanci da larabci da yarurruka na Swahili za ka same su a nan Enugu da Port Harcourt da Calabar Yahudawa ne amma inyamuranci suke yi ma'ana sun salwanta to a wannan lokuta shi ne sai ƙasar Ingila sai ta tattaro wasu ƙasashe ta kaftanan sai ta so sai ta zuba su a nan ta ce musu wannan ita ce ƙasar da dama Annabi Dawuda wayyo musu alƙawari cewa duk inda suka kai za su komo kanta the promised land wannan munafuncin ya faru ne ta hanyar ƙasar Ingila da haka aka zo aka yi ta koran larawa daga gidajensu da garurukansu ana ainihin zaunar da Yahudawa kenan in ka fahimci wannan tarihin a taƙaice shi ne wato haƙiƙanin al'amari har yau Yahudawa ba su kafa wani gari kafuwa tasu ta kansu ba sai dai su je su samu wasu sai su haɗe da su ko kuma abinda ita ƙasar Ingila ɗin ta yi musu ta samar musu da wannan yanayi da ake kira ƙasar Isra'ila a yau ina son ka san cewa Ingila ta ɗaure musu gindi sannan daga baya ƙasar Amerika ta ɗaure musu gindi David Duke ya faɗi waɗannan haƙiƙar a cikin ɗaya daga cikin articles ɗin shi ya ce don menene 'ya'yan larabawa ba za su rinƙa kashe ainihin wato Yahudawa ba don menene 'ya'yan larabawa ba za su rinƙa kashe Amerikawa ba ya ce balarabe an harbi uban shi ya ɗauko harsashin da aka harba ya ga USA ya ga harsashin America ne don me in ya gaba America ba zai kashe ba ya ce don haka idan America tana son ta zauna lafiya Amerikawa suna so su zauna lafiya a cikin gida da waje to su yanke duk wata alaƙa da suke da ita da Yahudawan duniya ni kuma abin da nake cewa shine ba zai yiwu ba America da Ingila su yanke alaƙa da Yahudawa na ƙasar Israel me yasa saboda waccan tsohuwar alaƙar da waccan tsohuwar dangantakar. Ma'ana Bahaushe dan ya samu kansa a Enugu, tsawon rayuwar shi a Enugu wata sa manta shi Bahaushe ne, in yaji ana yakar Hausawa a Kano ba zai yi ba. Dan haka waɗannan Yahudawa da ke America da waɗannan Yahudawa waɗanda suke Ingila ba za su taɓa sa ido su ji ana yaƙi da Yahudawa, ana so a gusar da ƙasar Yahudawa da kakanninsu suka kafa, kuma a ce su sa ido ba. Da wannan za ka gane kenan babu sauran zaman lafiya sai in za a samu wanda zai iya yaƙar Yahudawa na cikin Israel da kuma Yahudawa waɗanda suke zaune a ƙasashen America da ainihin ƙasashen Ingila. Ina son ka san wata haƙiƙa, Bill Clinton ba Yahudi ne ba Kirista ba ne. Ina son ka san wata haƙiƙa, Obama ba Yahudi ne ba Kirista ba ne. Tukuna bukshon kasu wani littafi The Obesity, mana yana tarihin Obama ne da duk wani abu da ya shafe shi. Za ka je ka ga Obama asalin shi musulmi ne, amma da ya rubda addinin Yahudanci ya shiga. Don haka akwai alaƙa mai ƙarfi dangane da kasancewarka da Yahudi sannan ka shugabanci ƙasar America. In ba haka ba fa, to duk abin da Yahudawa suke bukata shi za ka yi. To abu na farko na ajandar duk wanda za a tsayar takara a America shi ne ya yadda zai rufa wa ƙasar Israel. In yadda zai rufa wa ƙasar Israel, to shi kenan za a ba shi goyon baya. Sannan ya amintu da cewa duk wata barazana daga ƙasashen Larabawa to zai yaƙe ta, wadda za ta zama barazana da kasantuwar ƙasar Isra'ila a matsayinta na ƙasa. Idan kuka fahimci wannan abin da kyau, za ku gane gaskiyar tunanin Hitler. Mafita kawai shi ne ba an yaƙi Yahudawa, to an kawo lokacin da yanzu sun yi ƙarfi a duniya. Na farko tattalin arzikin duniya kaf yana hannunsu, don haka duk duniya yau in dai har za ka yi wata mu'amala ta ƙasa da ƙasa, to sai sun saka maka riba. Saboda da Yahudi baya iya rayuwa sai ya ci riba, don haka da ayar riba ta sauka wadda ta haramta riba, faɗa suka yi ta yi a Madina suna cewa wallahi Muhammadu da su yake so yake karya tattalin arzikinsu, saboda ya san cewa ba sa rayuwa sai da riba. Yana daga cikin ajanda ta saka duk bankunan duniya a kan network. Duk wani banki da ke duniya an kira shi Islamic Bank ko an kira shi Jaiz Bank ko me aka kira shi, yana mu'amala da riba. Mu'amala farko da riba din ita ce yana kan network na bankunan duniya. Na'am, ga Jaiz Bank nan an kaddama mana a cikin watan da ya gabata ko watan nan da muke ciki, an fara gina mishi rassa a Kano, ana kiran mu zo mu bude account saboda an kira shi da interest free. Amma ina cewa waɗanda suka kira Jaiz Bank as the interest free bank, ina ce musu ba su ma san me ake kira interest ba from the Islamic perspective, ba su san abin da ake nufi da riba ba. Wato a musulunci riba ba wai sai ka ci ta ba, ba wai sai ka bayar da ita ba. Idan ka haɗa kasuwancin ka yi mu'amalantu tare da wanda ke cin riba, kai ma maciyar riba ne, babu bambanci. Me yake faruwa yau? Duk wani banki da ke Najeriya to yana haɗe ne da bankin CBN. Ina son ka san wannan. Duk wani kamfani da aka yi wa rijista yau a Corporate Affairs Commission to yana da alaƙa da CBN. Don haka in kana da kamfani, abu na farko shi ne za ka buɗe current account, shi ne kawai CBN ta yadda. Duk kuɗin da za a biya ka sakamakon aikin da kai da wannan kamfanin, ba za a biya ka hannu da hannu ba, sai dai a biya ka ta hanyar wannan account ɗin. Don haka duk kamfanonin mu kaf da suke da rijista suna kan network na ainihin CBN kenan, don sai ta haka za a biya kuɗi. Ka ji abu na farko. Abu na biyu shi ne duk wani banki shi kuma an haɗa shi yana kan network da ainihin CBN. to shi kenan yanzu kai sai ka je ka bude account a jaiz suka ce maka babu riba in zaka ci bashi ba za a ƙara maka ba idan ka yi jinkirin biyan bashi babu ruwa da za a ƙara maka babu dai riba kawai kirarin kenan to amma ka'idar ita ce su kuɗinka da zaka kawo ka ajiye idan ka ajiye su za su tafi ne kai tsaye su haɗu da sauran kuɗaɗen da Guarantee Trust, First Bank, wane ne duka suke haɗe waɗanda su kuma suna mu'amala da riba don haka tukunnumar kuɗin za ta haɗu ne gaba ɗaya a wuri guda a ƙarƙashin haka idan kana da wannan kati Mastercard ko ATM card na Guarantee Trust wani yana da na First Bank wani yana da na UBA za ku iya sawa ku je ku cire kuɗi a na juna yanzu wannan kati na Guarantee Trust ne amma za ka iya zuwa kusan kowane banki ba wai a Najeriya ba duk duniya ka gan shi wannan za ka iya cire kuɗi a kowane banki ka dira na karka mamaki zan tafi Saudi Arabia ko zan tafi America ko zan tafi India sai ka ga babu ko taro tattare da ni sai wannan katin saboda da nadra iya ta kuna sawa kawai sai in cire kuɗin wannan kasar amma kuma nan na Najeriya ne na zuba a ciki to abin da nake so ka gane shine waɗannan kuɗin da wancan yake cire riba da waɗannan waɗanda aka ce babu riba za a je a haɗa su wuri guda za su mu'amala saboda haka duk yadda za ka ƙaurace wa riba ba za ka iya ƙaurace mata ba ko kaɗan sai dai ba za ka yi mu'amala da banki ba kuma yanzu ko ma'aikacin gwamnati ne kai duk abin da za a biya ka CBN ta ce sai dai a biya ka ta banki ko da ta tafiya kai ƙasar waje ka dawo alawar sunka sai dai a biya ka ta banki kuma sai CBN sai ya bi ta CBN yanzu dokar da ake ciki kenan to me kake tunani tsakaninka da Allah akan wai a ce an buɗe wani banki wanda za a kira shi interest free ina ganin masu bankin jaiz su daure su je su samu malamai masana na addini ba wai waɗanda suka je suka yi digiri akan abin da ake kira Islamic Banking and Finance ba waɗannan ba su isar ba kaɗai don haka mutumin da zai fi kowa a zartuwa da ilimi game da banki a wannan zamanin shine na ɗaya mutumin da ya karanci addinin musulunci da kasuwancin addinin musulunci na biyu ya karanci harkar banki a bisa yadda bature din ya tsara to irin wannan shine zai iya duba kaza ya ce riba ne ko kuma kaza ba riba ba ne amma dai abinda nake so ku fahimta ya ko ƴan uwana musulmi a duk duniya yau babu wani banki wanda zai bugi kirji cewa ba wa mu'amala da riba ko kai tsaye ko kuma a fakaice suna nan a Saudi Arabia za ka ji an ce bankunan musulunci amma za ka ce bankunan musulunci yanzu ga wannan kati da ke hannuna na Guarantee Trust ne akwai na First Bank a hannuna akwai na kaza in na tashi na tafi Saudi Arabia sai in tafi ATM machine na ainihin waɗannan bankuna da aka ce bankunan musulunci sai in ga cewa zan iya cire kuɗin da ke cikin First Bank na Najeriya zan iya cire kuɗin da ke Guarantee Trust na Najeriya ta hanyar waɗannan bankunan na musulunci da na cire sai in ce tur saboda shi Guarantee Trust yana mu'amala da riba shi First Bank yana mu'amala da riba shi Access Bank yana mu'amala da riba shi bankin wane ne Keystone ko Stonky ko wane ne shi yana mu'amala da riba a daidai lokacin da kai ka je ka iya cire kuɗi kenan yana nuna da wancan bankin na mai mu'amala da riba a Najeriya da wannan bankin da aka ce na musulunci yana nuna akwai inda kuɗaɗen ke haɗuwa har kuma akwai access charges akwai wasu kuɗaɗe da su wannan bankin da ka cire kuɗin ta hanyar su za su cira daga wurinka wani lokacin ka sa ma kafin kuɗin da ka nema su fito su an ce maka amma fa za a cire naira kaza to me wannan yake nunawa mu'amalar guda ɗaya ce don haka idan musulmi za su yi mu'amala da banki za su yi ne a bisa halin larura ta sa su kawai amma dan a ce wai wannan bankin ku zo ku yi mu'amala da shi baya mu'amala da riba, to gaskiya a sararin duniyan nan dai har yanzu da ga banki kuwa ɗaya da ya cika wannan sharuɗan. Amma idan zai in za a iya kafa banki ya zama community bank wanda shi ba za a sanya shi akan networks, ba za a haɗa shi da sauran bankuna ba, ba zai mu'amala da CBN ba, to shi kenan za mu iya da a kira shi interest free bank idan shi ɗin ba yi da riba ga zatin kanshi. To a dokar Najeriya kuma a yanzu babu wani banki da baka kafa ko da a kofar gidanka ne, daga kai sai mutanen anguwarku sai CBN ta baka wasu sharuɗa wanda daga cikin sharuɗan shi ne sai ta rinka sanin kuɗin da ke shiga da kuɗin da ke fita. Kuma hanya ɗaya da za a yi haka ita ce za a yi ne ta hanyar haɗakar da za a yi ta hanyar ainihin kwamfutoci na network suna ganin juna kuma kuɗin suna mu'amala da su. Saboda haka wannan tsarin na kawo mana shi ne kaɗai don in bayyana maka haɗarin da ke tattare da barin Yahudawa a duniya. Irin rayuwar da suke yi sai sun saka kowa rayu ta. Yahudawa na cin alade, Yahudawa na shan giya, akwai magunguna da dama yau Yahudawa suna saka naman alade a ciki, akwai abubuwan sha da yawa yau Yahudawa suna saka sinadarai na cocaine a ciki, daga ciki har da Coca-Cola. Manta da cewa an kaga content din baka ganin an sa maka ba lallai a sa maka ba. Coca-Cola tana daga cikin manyan kamfanonin Yahudawa waɗanda Yahudawa ke amfani da ita, shi yasa duk wata kasala an kana ji sha Coca-Cola ka ji din kaɗan za ka ji ka watsake, za ka yi tsalle kamar doki, koken ce ta ratsa ka. Amma a cikin content da aka sa, a cikin content da aka sa, za ka ga ba za a sa maka koken ba, ba lallo ba ne a sa maka koken ne. To haka a cikin wasu abubuwa da yawa da kake ci, za a ce maka naman gwangwani, za a ce maka kifin gwangwani, za a ce maka kaza, mafi karancin abin da za su iya za su ɗauko naman alade su soya, man da suka soya sai a zuba maka shi a cikin gesha ko sardin. Yahudawa, they are the most corrupt nation in the entire globe. And the entire globe, Allah ya kiyaye, Allah ya kyauta. Daga nan za ka gane Madina ba ta zauna lafiya ba sai lokacin da aka share su. Tun da Annabi ya zo Madina ya fahimce su a matsayin haɗari, to ka ji yadda aka yi ta bi tsawon bayan ɗaya. Amma fa an bar su ne su da kansu suka committing kansu ga laifin da zai sa a hukunta su, ba sharri aka yi musu ba, ba ƙazafi aka yi musu ba. Saboda shi Annabi ya san in dai da Yahudi ne ba zai taɓa yadda ya bi duk wani tsari ko kuma wata yarjejeniya ba. To kusan wannan jama'a, idan Allah madaukakin sarki ya kai mu darasi na gaba a inda za mu zo mu tattauna wasu matsaloli, to a lokacin ne insha Allahu ta'ala zan zo mana da wasu abubuwa waɗanda za su ƙara baka mamaki. Ka ji dai yau na ɓallo maka ɗaya daga cikin makircinsu na harkar kuɗi da kuma harkar abinci da harkar abin sha. In Allah madaukakin sarki ya kai mu gaba za ka sake jin abubuwan da za su biyo ba. Idan jama'a ba su manta ba, na ce mana dama in mun gama karatun wannan gaba kafin mu dubi fa'idojin da ke cikin ainihin wannan ɓangare na tarihi za mu walwale adon tafiya. Suratul Hashr mun ji cewa ta sauka ne saboda haka. Ita wannan Suratul Hashr ta sauka ne a Madina, kuma malamai tun daga cikin sahabbai kamar Abdullahi ɗan Abbas kamar yadda Ibn Kathir ne ka cikin tafsirin shi cewa ita Suratul Hashr ta sauka ne sakamakon wannan kora da Annabi ya wa Bani Nadir a lokacin su ne aka kore su, in ba ku manta ba, da aka ce su bar gidajensu da sauran kayan duk da suka mallaka, sai suka ga su kuma ba za su bar wa musulmi duk wani abu da za su yi amfani da shi ba, da suka gama kwashe kayansu ilkayansu waɗanda aka ce musu su ɗiba ɗin gidaje, fa sai suka ce ba za su bar gidajensu ba. To gida ba za ka iya ɗaukar shi ka tafi da shi ba, sai suka je sai suka rusa. Da suka zo suna rusawa saboda mugunta, sai Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce wa sahabbai, to ku je ku taya su, wato ku za su yi mugunta, eh to ku tara su su muku mugunta. Da haka in bulo ya faɗo sai ga da ƙarfin shi sai su fasa, sai Annabi ya ce wa sahabbai, ku rugurguza shi ya zama ƙasa tukunya, in suka ga za su tafi su ga tukunya sai su ga aya sai su fasa ta identity sai an tafi dai to shine suratul hashr ta sauka Allah yace subhana billahi ma fi samawati wa ma fi al-ardi halittun dake sammai da kasa suna tasbihi da Allah suna tsarkake shi wa huwa al-azizul hakim Allah shine buwayen sarki kuma gani والذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم الله شيني واندي فتر دا كافرين دا تكين يهودا ودا نصارى من ديارهم دا قاين من جدا جنسو دا كما كفا شنسو دا أمغوا من زمنسو لأول الحشر أقرب تركو دا كفار ويهودا با قوة كوليسو دا الله من أوكا كين فريكيش يفتر دسو الله يقول ما ظننتم أن يخرجوا ku kanku musulmi da ku taba zaton za su fita ba ba musulmin da ya taba zaton za a kori da yahudi daga madina saboda ana ganin na farko sun zo sun zauni kasa sun yi karfi suke da kasuwanci suke harkan noma wanda duk zai ci bashi jama'a wurin su yake zuwa ya ci bashi hatta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana zuwa ya ci bashin abinci a wurin su wanda zai ci da iyalan shi to karfin nan da suka yi sai zan har musulmi suna zaton cewa waɗannan fa sai riga sun zauna zaman da yake babu yadda za a yi su fita wa zannu annahum mani'atuhum husumuhum min Allah su kuma yahudawa suka zaci cewa wannan gari nasu da suka kewaye shi da ganuwa suka kulle kofofi suka zaci cewa wannan zai ainihin tare su daga ainihin Allah ya hukunta su الله أكبر فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا في الله يزو مسو تئد بسس أما تعبا معنى الله مدوك كين سيكي يسا النبي فتراء كرسو شوا ستاش عينهن سبرقل أمن بسيتناني إنيا كي ذا أبدا سنجم الشين ذا أبدا واكي دسو دان هكا با واندي إسا يتاشي سبرقل a cikin lumana kamar yadda baka zo ka zuba da dade wannan ba sai Allah madaukakin sarki ya tarwatsa su daga garin ta hanyar me wa qazafa fi qulubihim ar-ru'ba Allah ya sanya musu firgici da tsoro da razana su da suka yi shirin yaki sai gashi yanzu jikin su ya karaya zukatan su sun raurawa suna roƙon ne a ba su dama kawai su fice su bar garin wannan tsoro ne Allah madaukakin sarki ya saka musu a cikin zuciya amma saboda bakin ciki da yahudi da mugunta ta da yahudi duk da suna halin tsoron Allah yace yukhribuna buyutahum bi aydihim sai suka rinka rugurguza gidajensu da hannayensu wa aydil mu'minina da hannayen mu'minai mu'minai ma suna taya su Allah yace fa atabiru ya ulil absar ya ku waɗanda kuke da basira sai ku tsaya ku lura anan Allah yace ai lura lura farko da ya kamata kai kaga na waɗannan yahudawa jikokin annabawa ne to daga nan sai ka fara lura ashe babu zumunci tsakanin wani da Allah sai in yabi Allah kowaye kai in ka saba ma Allah kowaye gabanka ka saba ma Allah Allah zai barambaran da kai abu na farko da ya kamata ka lura kenan jikokin annabi Yaqub ne jikokin annabi Ishaq ne jikokin annabi Ibrahim ne manyan mutane ne suka fita daga cikin manyan mutane suka haife su amma da suka zama masharranta kaga Allah ya hana musu sukuni Allah bai dubi darajar iyayensu ya basu ba dan haka kullum Allah yana mu'amala da kai ne a matsayin kai ba a matsayin dan wani ba dan haka kai kokari kai ka zama wani karka dogara da darajar wani lura ta farko kenan da Allah yake jan hankalin masu hankali su lura lura ta biyu ka tsaya ka lura da kyau mutanen nan suna da bakin ciki bakin cikin da zai zama bola da za su zamba su da bukatar ta to ba su maka fatan ka amfana da ita yanzu wannan shara ce suka bari abu ne wanda ba zai amfane su ba duk abin da suka san mai amfani ne sun da sun tsintsince amma tukunya muruhu gawayi malaman tarihi suka ce sai da suka bi suka rinka dandake shi ya zama gari karka dubi gawayi kai musulmi ka je ka dumamu ka ji waɗannan mutane ka lura ashe Allah ya yi gaskiya a can baya da muka karanta da yake kaka dauke su aminai ba aminai ba an fahimta jama'a to sai Allah ya ce walaula an kataballahu alaihimul jala ai ba dan ma Allah madaukakin sarki ya kaddara musu wannan kora ba, wato ita korar ta zama ita ce mai sauki, in ma kora in ma kisa. To ba dan Allah ya kaddara kora su za a yi ba, la azabahum fid dunya, dawo musu azaba a nan duniya ba wa sa an yanka su. Dan haka korar ita ta fi sauki, kaddara ce amma ita ce mai kyau gare su, ita ce mai sauki gare su. Wani bin fil akhirati azabun nar, jin cewa ba a yi musu azaba a nan duniya ba ko karka dauka Allah ya fi musu, yace a'a yi alƙawarin su yi musu azaba a lahira, saboda sun ci amanan manzon shi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Me yasa Allah yace duk da bai azabtar da su a nan duniya ba zai musu azaba a lahira? Sai yace zalika bi annahum shaqqa Allah wa rasulahu, saboda sun saba wa Allah sun saba wa manzon Allah. Kun tuna yarjejeniyar da na karanta jiya, idan aka rubuta aka rubuta sai manzon Allah yace Allah shine mafi aminci a cikin wannan yarjejeniyar, sannan manzon shi kenan. Yanzu kun ji inda sakon yake, kuma haka ba dama Yahudawa a cikin sabon Allah suke. Dan aka yi wannan tambayar a wannan karkashin aya cewa a to dama Yahudawa ba sabon Allah suke ba, a dama sabon Allah suke, amma me ake nufi da cewa sun saba wa Allah da manzon shi shine karya waccan amanar da suka yi? Wa man yushaqqillaha, to sai Allah ya kawo ka'ida ta gaba daya, yace shi kuwa Allah duk wanda ke saba mishi, fa inna Allaha shadidul iqab, Allah mai tsananin ukuba ne. To yanzu ana gargadin ka wa kai musulmi da kake bin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama, kai ma idan ka saba abin da ya same su shi zai same ka, karka dauka cewa kai dan gaban goshin Allah ne. A za ka ci gaba da zama dan gaban goshin Allah ne in kana bin Allah. Da ka saba ma Allah, Allah zai maka azaba kai ma ta wulakanci irin wanda yake musu. To sai Allah madaukakin sarki ya sake dawo da mu, yana komawa da mu tarihin abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama da sahabbai suka yi musu. Allah yace ma qata'atun min linatin aw taraktumuha qa'imatan ala usuliha fa bi idhnillah. Ya ku mu'minai, babu wata bishiyar dabino ita ce lina wadda kuka ainihin datse ta ko kuma kuka batta a tsaye, sai da ya zama wannan abin da kuka yi da izinin Allah kuka yi. A ƙarƙashin haka wannan abin da mu'minai suka yi ko ba a kiran shi almubazzaranci, kaga Allah yana da irin nashi logic din. In ba haka ba, da sai Allah madaukakin sarki ya ce a bar dabinan, dan dabino dai ba inda zaka, dole sai ka bar shi. Wani abin mamaki, malamin Muhammad Zarban al-Ghamidi Allah ya saka mashi da alheri, wanda yake bosa ne na jami'ar Islamiyya da ke Madina, shine babban limamin masallacin Quba, duk da ya ritaya daga ainihin aiki shekaran nan, ainihin ya ritaya daga jami'ar Islamiyya, ya koma ya ci gaba da limanci a nan masallacin Quba kamar da yake. Ya rinka bi wani lokaci yana nuna mana, yana cewa kun ga wannan wannan gona, to tun gonakin Banu Qurayza ne, suna nan har yanzu a cikin Madina, saboda yanzu ai gari ya yi girma, saboda haka da a bayan gari ne suke, amma yanzu saboda garin Madina ya yi girma, sai ya ce nan nan anguwar Banu Qurayza ce. Har yanzu waɗannan dabinan suna nan, don dabino ko an datse shi to zai sake fitar da ƴaƴa ya sake fitowa. To me kake tunani shekara 1400 ko an fahimta jama'a? Don haka waɗannan dabinai nasu da aka batse da wuta da aka cinna wa gonakin, to don karka da kana zargin musulmi cewa to ai da musulmi sun bari sun amfana da su, sai Allah madaukakin sarki yake cewa ma qata'atun min linatin aw taraktumuha qa'imatan ala usuliha, babu wata bishiyar dabino da kuka datse ta ko kuma kuka batta a tsaye akan tushenta, fa bi idhnillah, sai da ya zama da izinin Allah ku kai, Allah ne ya ce ku yi, amma kuma wal yukhzi al fasiqina, Allah ya yi haka ne don ya ainihin wulakantar da ya kaskantar da ya bata wa mutanen banza rai. Shi ne maganar da na faɗi, da wani da ya ga ana datse da dino to sai hankalin shi ya tashi, to Allah ya yi haka ne don ya kaskantar da su. Suna ji suna gani a lokacin sun ɓoye a cikin garin, sai aka ji wasu ana ainihin daddatse waɗannan dabinai nasu. Yahudu ya ɗauki wannan fatawar lokacin da yake yaƙar Gobrawa. Gobrawa sai a haƙuri, kullum mun haɗu da Gobrawa sai su ce ba su jin daɗin wanga tarihi, sai in ce to ba yadda za a yi, ina da abokai Sokotawa jikokin shehu kuma ina da abokai gobarawa jikokin yinsa. In muka haɗu a wurin jira sai wancan jikan ɗan godiyo sai ya ce ala za ta malam da Allah ba mu tarihin bakin kahirin nan. Sai mai ci wallahi tallahi ba ni son cin mutunci na abinci wallahi tashi da kai. An fahimci wannan da kyau ko? Ɗan godiyo lokacin da ya zo zuwa ke gobe sai da ya aiki da wannan ƙa'idar. Ɗan godiyo yana zaune shi ma a nan gobe ɗin yanayi ya yi tsanani har ya tashi ya gudu hijira. Gobe ƙarfi daga baya ya zo yaƙe su sai suka ainihin rufe gaba ɗayan gari. Da suka rufe garin sai ɗan hudu sai ya ba da fatawar cewa a bi duk a tuttuje shukokinsu sannan bishiyoyinsu kuma a sa musu wuta. Haka Bello ya faɗi a cikin littafin Infaqul Maisur. Ya ce da aka sanya wa waɗannan bishiyoyi nasu wuta aka tuttuje shukarsu sai hankalinsu ya tashi sai suka buɗe ƙofar sai suka fito sai aka yaƙe sai aka yi nasara a kansu. To wanga tarihi gobara ba su jin daɗin shi amma haka abin ya faru ba yadda za a yi. Amma su ma gobara ai suna yin wani abu duk sallah in suka zo wasan sallah ban san ko ka taɓa zuwa wasan sallah ba inda da gobari a nan ko kuma yana ji ya san haka. Duk shekara sukan fito wasan sallah. Wasan sallan nasu har sukan ainihin yi wani dramatizing abubuwa su sa shi kamar drama haka. Sai ga wata da gobara ta fito ta yi shiga kayan yaƙi tana ina ɗan hujjiyar yake ɗan kaza kaza ina yake ana faka ta komi. Allah madaukakin sarki ya kiyaye. Allah ya yi wa ainihin wato Yahudawa wannan abin ne don ya ainihin kunyata su ya kaskanta su. Wannan irin dukiyar tasu jama'a ita ake kira sai'i. Abin da ake nufi ganima ita ce a je a yaƙi mutane a yi buga in buga a kashe na kashewa a ɗaura na ɗaurewa to sai a kama dukiyarsu sai a ce ganima. Ga ma suka zo za a yaƙe su suka ainihin nuna ba sa son yaƙi sai aka kore su suka fita garin suka bari to wannan ana kiranta sai'i ita kuma. To ga bayani akan sai'i. Allah ya ce wa ma asa Allahu ala rasulihi dukiyar da Allah ya tara wa manzon shi minhum daga waɗannan Yahuda da aka kora sai Allah ya dawo da hankalin musulmi yana ce musu fa ma aujaftum alayhi min khayl ba ku ainihin kaɗa wani doki ba ba ku hau wani doki kun yi zabura an yi buga in buga ba wala rakabin ba ku yi wata tafiyayya akan abin hawa irin raƙumi ba walakin Allah ya sallatu rusulahu ala man yasha. Allah ne yake dora manzannin shi akan wanda ya so kuma Allah ya dora manzon Allah akan ainihin Banu Qurayza a ƙarƙa Banu Nadir a ƙarƙashin wannan dorawa ne aka samu dukiya. Wato yanzu Allah yana nuna wa sahabbai ne wannan dukiyar fa to ba kun same ta da wata wahala bane ta jihadi ba kuma wata safara ce wata tafiyayya kuka yi ba. A cikin garinku ne Allah maɗaukakin sarki ya kori masu dukiyar ya mallaka muku ainihin wannan dukiyar. Sai Allah ya ce wallahu ala kulli shay'in qadir Allah na da iko akan komai. Wato Allah na iya azurta ka ba tare da kawo wata wahala ba ko ne kala zarati. Allah mai iko ne akan haka. To sai Allah maɗaukakin sarki sai kuma ya zama wannan dukiya to dan kada masu ƙarfi su ɗauka cewa to yanzu tunda dai dukiya ta samu ta irin haka to su kaɗai za su more ta. Sai Allah ya ce ga yadda za a raba ta. Ya ce ma asa Allahu ala rasulihi duk wata dukiya da Allah ya tara wa manzon shi irin wannan wadda ba a yi wahalar jihadi ba min ahlil qura wadda take an same ta daga mutanen wani gari ne to in an zo ga yadda za a kasafta ta falillahi za a baiwa Allah nashi ɓangaren. Da ake nufi da za a bawa Allah shi ne za a kai baitul mali. Baitul mali dukiyar Allah ce a nan. Ko an fahimta yadda in larura ta samu bawan Allah ko bayin Allah ko bawar Allah sai a je a biya musu bukata. Don haka kungiyoyi na farko da za a aje dukiyar wa lirrasuli sannan za a bawa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tun daga wannan shekarar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama bai sake talauci ba. Ba can in ma yayi noma in ma wani ya kawo kyauta ya bashi in ba a samu ba kuma a jima a haƙura. Amma tun daga wannan lokacin Abdullahi ɗan Umar ya ce hatta abinci annabi yana ajiyewa iyalan shi na shekara guda saboda an ware wasu gonaki aka ce to waɗannan nashi ne. An ware wata dukiyar kasuwanci aka ce wannan ta manzon Allah ce sallallahu alaihi wasallam saboda Allah ne ya bashi. an fahimta jama'a ta iya yi aka ce to ai kuma nan abin babu san kai karka faɗa haka manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam amma ai karka manta kuma Allah ya haramta mishi cin wata dukiya ita ce ta me sadaka da zakka kai kuma Allah ya halatta maka amma ka dubi a nan inda kake jin sunan shi ya bayyana kadai kai kuma sunan ka ya sake bayyana a nan kuma ya bayyana a can tudu ba kai ka ci tudu biyu shi ya ci tudu daya to na shi din kake ganin a shi ko kun fahimta jama'a saboda haka wannan dukiyar kadai Allah ya halatta wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ita ce dukiyar sai bayan haka dukiyar zakka wannan Allah madaukakin sarki bai halatta wa annabi sallallahu alaihi wasallam dukiyar da aka samu a jihadi Allah ya halatta mishi ne ba a matsayin shi wai na manzon Allah ba a matsayin shi na ɗaya daga cikin sojojin musulmi dan haka ko ba ba shi duniya duk wanda ya hau wannan kujerar tashi ta shugabanci na jihadi za a ba shi irin wannan amma wanda duk ya zama khalifan musulmi bayan manzon Allah ba za a ba shi wannan kasan na manzon Allah ba na sai'i kun fahimci wannan da ke jama'a saboda waɗannan wurare ko suna daga cikin wuraren da gobe in na zo zan tattauna gaɓoɓin da yahudawa mustashriqun orientalist a cikin sira suke zargin annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ai da ya bubbuge kakanninsu ya kashe wasu ya kori wasu sai ya yanka wa kanshi wata dukiya mai yawa sai a ce to me yasa bai yanka wa kanshi a cikin zakka ba in shi yake yankawa don haka a nan ka ji Allah madaukakin sarki da kanshi yake nuna cewa duk abin da aka yi da izinin Allah aka yi sannan kuma Allah da kanshi ya kasafta ba a bar annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗi ba a hadisin shi balle yahudawa su samu hujja na'am mu musulmi ko ba ara ba ta zo ba hadisi ya faɗi daidai ne amma yanzu abin da ake cewa inda yahudawa sun yadda da abin da aka yi wa kakanninsu ya biyo bayan abin da kakanninsu suka yi yahudawa sun yadda akan haka sun yadda cewa an yi yarjejeniya ne sai kakanninsu suka saba amma abin da suke cewa don dai kar su bar magana ta tafi haka sai su ce to ai mutum yana da damar in an yi yarjejeniya in ya ga ba zai iya cikawa ba ya ɗauka wa kanshi matakin da ya kamata sai a ce a hudnar diplomasiya ba haka take ba idan haka yarjejeniya da kai sai ka ga cewa ba zai zo ka ci gaba da bin yarjejeniyar ba to ba ɓannewa za ka yi ba kawai za ka dawo ne a sake signing out ko kun fahimta jama'a sai fa ga aure haka Allah ya gudanar da shi idan kina zaune da mijinki kika ga ba kya so ba wai zaki ta da bala'i bane ki rikita gida ko da tsaya ko da arziki a sake ki a akwai wata mafitar sai ki kawo cewa ke baki da sauran bukata a ci gaba da zaman aure amma ba wani abu da ake miki dan haka kina neman ku yi sulhu wanda wannan sulhu shi ake kira kuli shi kenan sai a rabu da ke don haka a musulunci dukkanin wani legal contract legal binding duk wata yarjejeniya da aka zauna aka kulla ta alimana to ba a yadda a warware ta da waki ba sai a sake warware ta da limana jama'a kun fahimci wannan da kin Allah madaukakin sarki ya taimaka to Allah ya kasance wannan dukiya cewa sallallahu walil rasul adawwa Allah adawwa manzo Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama walil zul qurba adawwa dangin annabi su ma waɗanda Allah ya haramta musu cin sadaka waɗanda Allah ya haramta musu cin zakka su ne ɗayan annabi sallallahu alaihi wa sallama da jikokin shi da tattaɓa kunnen shi har duniya ta tashi in ya tabbata wannan jikan manzon Allah ne ko to haramun ne ya ci sadaka haramun ne ya ci zakka shi yasa ya ku sharifai ya ku jikokin manzon Allah ku daina karɓan sadaka ku daina warusa daga cikin dukiyar mutane da nufin cewa ku sharifai ne na'am za a samu jikokin manzon Allah har duniya ta tashi manzon Allah ya tabbatar mana da haka ba ma musu wannan na daga cikin jikoki shi ne za a samu mahadi mahadin nan annabi ya ce zai zo a cikin zurriyar Fatima zai zo ainihin a ƙarshen duniya to Fatima tana nan a duniya ne to amma a yanzu a duniyar nan akwai jikokin Fatima akwai tattaɓa kunnen Fatima to za su ci gaba da haihuwa har ƙarshen duniya su haifi mutumin da zai zama mahadi dan haka waɗannan su ake kira sharifai. Idan ka iya kiyaye nasabarka, ka kiyaye, in ka iya kiyaye nasabarka, babu laifi ka ce kai sharifi ne. Amma in baka kiyaye nasabarka ba, wallahi tallahi in ka ce kai sharifi ne wuta za ka. Ina son ku san wannan, don ma'anarta ka yi wa annabi ƙarya, wanda bai wa annabi ƙarya wutar zai je. Don haka akwai mutane da za su ce shi sharifi ne, ya ce shi jikan manzon Allah ne. Babu laifi kai jikan manzon Allah ne, eh. Man anta, ibnu man, ibnu man, ibnu man, ibnu man, halaka sanadu sahih wan nasbu sahih ala annaka min asbab rasulillah, kana daga cikin jikokin manzon Allah. Wallahi in ka iya kawo haka abu ne mai sauki, kai jikan manzon Allah ne, kuma dole a baka darajar da manzon Allah yake a baku, da Allah yake cewa qul la as'alukum alayhi ajran illa al-mawaddata fil qurba. Dole ne a soku so na musamman, sannan duk sanda aka samu dukiya irin wannan, an koyi kafirai suka watsa suka bar dukiyar, in aka raba dole a ware wani kaso a baku naku na musamman. Amma in baka iya kiyaye nasaba ba, wallahi karka wa karka wannan. Ina faɗin wannan maganar jama'a, ina ishara ne zuwa ga kan mutane irina. A Kano akwai anguwanni da ake kiransu anguwannin sharifai, a ƙauyukan Kano akwai ƙauyukan da ake kiran ƙauyen gabaɗayan ƙauyen sharifai. Ni kakannina daga wannan ƙauyen suke, a yau ƙabirgukan iyaye da kakannina suna nan a wannan ƙauyen a bakin kogi. In ka kama hanya daga Rimin Gado za ka tafi ainihin Kabo, ina nan daga ɓangaren dama. Sunan ƙauyen kenan sharifai, bai da wani suna in ba haka ba. Idan ya zama abin da ake nufi sharifai jikokin manzon Allah, to ina iya bugun ƙirji in ce a yanzu da muke rayuwa kaf ni kaɗai ne wanda ne karatun addini daga cikin waɗanda suka fito ƙauyen. Amma ina tabbatar maka da cewa wallahi ni kaina ban da dalili, ban da nasaba, wanda za mu ce mu jikokin manzon Allah ne. Wallahi bayan kaf a wannan ƙauyen, waɗanda suka fito a ƙauyen a yanzu da nake magana a wannan zamanin, a waɗanda suke da rai tun daga iyayenmu waɗanda suke da shekaru 80-90 har zuwa ƙanananmu, kaf babu wanda za a ce ya yi karatun addini. To in ko ba kai karatun addini ba, za ka iya sanin nasaba ingantacciya, balle ta manzon Allah da ta shafi addini. Don haka wallahi duk abin da yake baka da tabbas akai, wallahi karka ce kai kai ne. Na ɗaya kenan. Na biyu, waɗannan kakannin namu da suka fito daga waɗannan ƙauyukan suna nuni babu shakka, kuma waɗanda suke da alaƙa da ainihin Musa Jakolo. Musa Jakolo shine shugaban Fulanin da suka shigo wannan yankin da ake kira arewacin Najeriya, shine kakansu ɗan Hodiyo. Shi yasa kake ganin daga cikin gidan Hodiyo akwai waɗanda har yanzu in suka sa nasaba su sai su sa Jakolo. Asalin shugaban Fulanin da ya shigo da su Najeriya daga Futa Jalo, sunan shi kenan Musa Jakolo. To hatta waɗannan Fulani da ke ƙasar Kano, anguwanni da ƙauyuka suna danganta kansu zuwa ga can, sannan kuma su ɗan Hodiyo na danganta kansu cewa su jikokin manzon Allah ne sallallahu alaihi wa alihi sallama. To su malamai ne. Abdullahi Gombe ya kawo nasabarsu. Wazirin Sokoto Malam Junaidu Allah ya gafarta mishi ya kawo nasabarsu. Amma bayan su kada wani Bafulatani ya ɗauki wannan nasaba ya yi runtanta, domin nasabtuwarka ko dangantuwarka da waɗannan Fulani su Musa Jakolo, to ba kuma ta iya tabbatar maka da nasabarka cewa kai ma jikan manzon Allah ne, idan an samu wasu daga cikin Fulanin sun san nasabarsu. Wannan matsalar ya daɗe ina so in warware ta, kuma wannan saƙon ya kai kunnen musamman Kanawa, waɗanda da yawa suke danganta kansu zuwa ga jikokin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Asalin abin da ya kai ni na tsaya ne wannan bayanin, ka ji shi, amma na haɗu da wani da Kano ne a ainihin Jimeta ta yola a jihar Adamawa, sai na ji kamar raha suna wasa da wani abokin shi. Yana ce mishi, tun da na zo garin nan naku nake cin wuya. Sai ni ne ka tsanan da nace, me yasa kake cin wuya? Sai ce ba sa ƙaunar manzon Allah. To sai na gane wato shi wai ɗan ɗariƙa ne yake wa wannan ɗan izala ne yake mishi tsaya cewa ba sa ƙaunar manzon Allah, don haka shi jikan manzon Allah ne sun bar shi, ba sa kawo sadaka, don haka yana cin wahala. Sai na ce to amma in kai ka tabbata kai jikan manzon Allah ne yake, ko shakka babu, shi fa daga sharifai yake. Na ce a daga sharifai, bayan nan fa yake a duk wanda yake daga sharifai ai jikan manzon Allah ne. Sai na ce a me na saba ka, sai ka sakawa. Sai na ce to ka kaddara kai din shi ne, kuma nan kana faɗa ba a ba ku sadaka, to ai haram ne ku ci sadaka. Sai ce a to shi bai taɓa jin wannan ba. Na ce ka je ka tambayi malaminka, in dai kai shariki ne to haramun ne ka ci sadaka. Saboda zakka aka kawo jama'a da dino tayi guda, sai Hassan ko Husaini yana ƙarami, kafin Annabi ya lura ya ɗau da dino ɗaya ya sa har ya fara ci, ya fara haɗewa, sai Annabi ya shaƙe shi har sai da ya amayo shi. Sai Annabi ya bugi bayan shi ya ce, kai da ka san cewa zakka ko sadaka haramun ce gare mu ba? Ka ji fa yaro ne ƙarami ya ci, amma sai da aka shaƙe shi ya amayo ta. Amma kai gangarore da kai kana yawo kana cin dukiyar mutane da nufin cewa kai shariki ne jikan Annabi, dole su baka sadaka, inda haka baka ce basu ƙaunar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allah maɗaukakin sarki ya taimaka. Don haka jama'a, kun ji Allah yake cewa a bayar da sadaka ɗin nan walizul qurba, ga dangin manzon Allah na kusa, walyatama, da kuma ainihin marayu, والمساكين دمسكيني وابن السبيل دمتتي وانبا ايرهم هنيا تجامش مسألة باشي دا بزنكو بزنين كيمشي الله مدوك تنسل سواء وانا ربونو دا كيشي كي لا يكون دولة بين الاغنياء منكم دان كي يزم وانا ايرهم واتو دولة وانا جنينة وانا دوتيا تزم ما سوى داتاني كو دا جتكوكو زا عرباوا ومن غالبي دوتيا انتزو ايرهم وانا ku duba galibi manyan ƙasa ne suke rabe ta gwargwadon budget da ake na gwamnati da kuɗaɗen gwamnati. Idan ba zuwa aka yi aka yi yaƙi aka samo wannan dukiyar ta Najeriya, ina tabbatar maka ba zai zama sai wane da wane ba kaɗai. Amma yanzu aka tashi turo dukiyar hannuwa take faɗowa, chairman, sakatare na local government da makamantarsu, mai sharafa, sai abin da aka haka bashi. Idan dukiya ta taho daga tarayya ta zo jiha, tana faɗowa ne hannun ma hannun gwamna. Ƙarshe sai ka ga dula, wato ni'imar kawai tana yaɗuwa ne a tsakankanin wasu mutane. To Allah baya son haka a cikin tsarin shi. Duk wata dukiya da aka same ta a ƙasa sakamakon ba a yaƙi ba, inda an yaƙi to sai waɗanda suka yi yaƙin kawai za su ci ta. An fahimta gaba? Kamar man fetur, man fetur da duk wani sinadari da za a same shi na uranium, da duk wata dukiya da za a samu, to kamata ya duk ɗan ƙasa ya ji daɗi a kanta. Allah bai yarda wasu su ni'imtu banda wasu ba. Jama'a, kun fahimta? Wannan shi ne tsarin Allah game da dukiyar da ta zo ba tare da wani ya tayar da yaƙi a kanta ba. Shi sama da ƙasashe irin su Saudi Arabia, in ka ce babu mutumin da za a ce talaka talaka, in dai ɗan ƙasa ne, wallahi ba kai kuskure ba. A talauci irin wanda kai kake tunani, ba kai kuskure ba. Don ba wanda ya rasa abinci, abin sha, sutura, asibiti, ilimi. Wannan kowai kai a ƙasar gwamnati ta ɗauke maka wannan sakamakon arzikin man fetur da sauran sinadarai da suke da su. Sai da haka duk talaucin ɗan Saudi Arabia, idan kansa ta kama shi, asibitin garinsu ta ce sai a Amerika za a yi mishi aiki, to kawai za a ce je kira dangin shi ne rana kaza, za a kai shi Amerika a yi mishi aiki, ba dai a fito gidan rediyo ko talabijin ana neman taimako. Duk halin naƙuda da matarka ta samu kanta, aka zo aka haifi jarirai masu larura ko waɗanda iri ne, in dai 'yan ƙasa ne, to gwamnati ta ɗauke duk wata wahala. sannan ilimi idan za ka yi digiri ka yi digirgir ka dingire ka zama alwuce-wuce a cikin karatu Saudi Arabia za ta karantar da kai za ta baka ko ina ne ka tafi kai saboda haka duk wani gari a Saudi Arabia in dai ya kai a ce gari ba ta jiha ba akwai jami'a misali ka ce akwai jami'a a Zaria ko akwai a Kafanta akwai a Saminaka haka duk wani gari saboda haka jami'o'i a Saudi Arabia kamar makarantun secondary ne kowane gari in nace jami'a abin da nake nufi tertiary institution